Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga wakilin Muhammad Nasir da ci gaban rahoton.
Shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin-tashina a cikin jama'arsu. Akan hakan ne ma sa'in Dora Usmaniya Dr. Muhammadu Jaɗi Kilgori wanda ya maganta da yawun mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma.
To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi kuma an daɗe ana ɗaukar matakai, amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara. Yanzu da wannan hukuma ta fito wannan project wadda take samun ƙarfin gwiwa da bankin duniya, ta tabbata za a ƙara samun ci gaba wajen nasarar daidaita matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya, kuma za a sami ci gaba ƙwarai wajen kiwon dabbobi. Illa ne za a sami sa'ida, za a samu hanyoyin na burtulla da mashayike da kuma hakukuwa da itace da suke amfani da su wajen ciyar da dabbobi za su ƙaru. Wannan project zai taimaka. Haka kuma za a samu daidaita wajen shukan su manoma, a rage shiga gonakin su, ana musu ɓanna, kuma sukan su samu sa'ida cewa za su yi nomansu ba tare da sun sami tsangwama ga hannun manoma. Wannan babban aiki ne kuma muhimmin ci gaba ne da aka samu a wannan lokaci, tare da fatan Allah shi jagora.
Jami'an gwamnatin Sokoto masu kula da abin da ya shafi lafiyar dabbobi su ne za su ja ragamar wannan shirin a Sokoto. Kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi Aliyu Abubakar Tureta ya bayyana cewa
ai dama wannan wurin ban masa aiki ne saboda ainihin kula da lafiyar dabbobi kafin gaba ɗin su da kuma kiwon kifi. To yanzu alhamdulillah kashi kuma an tura da wata wani project wanda zai kula da ainihin kiwa wannan ilimin da wannan da kwarar kula da dabbobi din, to haka wannan kamar a ce wani sashi ne an ka dike tsaro ga wannan mu'amalar ta tamu, saboda haka zamu ba da goyon ciwa ainihin duk abubuwan da ya shahi babba wanda tsaron lahiyarta da mun kafe wa su da kuma ainihin abin da ke sa kawo mu cikin ga mun kafe su, wato kamar da kuma su kuma manoma domin dan ci mana dan jin mai domin su manoma su ai su ke noma abin da ubin ke ci. To idan ko su noman ba don ba su ci, su ga dabbobi suke ba da nama da nono da abinci wanda manoma zai ke ci su yi aikin, to haka dan ji ma dan jin mai. To shi yasa wani mata tamu karkashin wani jagorancin kwamishina ya san koyaushe muna ganin cewa mun haɗa kan manoman mu da kuma ainihin makiyayan mu don ma a samu ba za a samu matsala ba wanda za ta haɗa samu tashin hankali wanda kai ga tashin rashin rayuka na ɓangarori daban-daban.
To ko yaya kwamitin ya ƙudurci yin aiki da na kwalliya ta ga kuɗin sabulu duba da cewa ya jima da kafuwa amma ya kasa yin tasiri? Aliyu Abubakar Tureta yana mai cewa
shi wannan kwamiti bai samu bane tun shekarar 1969 an ka kirkiro wannan kwamiti din, amma dai ya daina aiki saboda babu nan buri wanda suke ko babu support wanda zai sa aiki kwamiti ya ci gaba. To yanzu wannan kuma wannan FPS ya yi hudu da shi ne saboda muhimmancin da ake ajiye shi, domin abu ne wanda ke horar kowane lokaci wanda ka samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma. To wannan shi amma kafin zai sa dawa da shi saboda wannan ma'aikata ta FPS aikin ta ne. To wannan kwamiti kuma da aka ce mishi ko haduwa na zai yi da ainihin kasanci tsakanin manoma da ma'aikata da makiyaya. Duk wani abu da kasari ana yi don kamar al'ada shekara duk musamman irin yanzu da na mata fara sauka da ka samu matsaloli domin su ne manoma su a za su muku wani su kuma kiyaye zuwa su fita su yi kiyo. To in ko ba haka an kai ba dole su matsala, to muna kira ga ainihin wani hutun da ya dama aiki shi ne ya kira ga ainihin manoma to su iya bakin wuraren su su kuma kiyaye su ke da hakkin dabbobin su, domin makarta ma ta kamuta ma ta gira da lahiyar dabbobi muna da ainihin sashi wato department na musamman wanda ake kula da ainihin butula da ainihin mashayin ruwa da kuma ainihin turma inda dubu ke kiyo. To wannan ita kula da wannan ne Allah su yanka kira da wannan kowa ya dore shi to a zanda za ka ga an samu nasara wannan committee zai aiki ne da kamata kuma ba na dai bane ba waye matsayin shi dai ba za mu kafa shi Allahu gaman da ba akwai shi to za mu hudu da shi kuma akwai shi matakin ainihin kamar ashe gunduma kan ga shi ba za mu hudu da shi yanzu ko shi aiki yanzu ko da shi za gunduma kuma sun ka samu wanda an samu sawan da samu wanda wani matsala to za su ainihin kuciya sun sorore ta in ta tafi su kawo da committee na kafa kuma kuma zuwa ɗan kuma sun wallace shi alhamdulillah in kuma sun wallace shi bai haƙarin su sun kama jiha to wannan shi ne haka
to sai dai masana na ganin cewa sai an yi da gaske muddin ana son samun kwalliya ta da kuɗin sabulu ga dukkan wani lamari da ake son cimma a kibarsa Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto yana mai ra'ayin cewa akan wannan committee na hana yamutsi tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma
ban abin da an ka rasa shine shugabanni su aji kafasu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laifi ne an hukuntar da shi daidai dokokin kasa ai shine an ka rasa idan an ishi makiyaya su abba su da gaskiya shi za a yi musu hukunci bisa ga rashin gaskiyar su idan manoma abba su da gaskiya an yi musu hukunci daidai rashin gaskiyar su idan sarakunan su waɗanda su ne sun ka dauki wurayen makiyaya sun ka mika ma manoma an ka mace makiyaya inda dabbobin su ba su iya kai ga ruwa da za su sha sai sun ratsa gonaki in kuma sun ratsa gonaki kuma a ce sun yi laifi to sannan kuma tunda suna da dabbobi a kama su sarakunan su ina nihi shugabannin nasu a hada hadda ita kanta ni yake Allah din a zalunce su tare da alƙalai hatura ta kai bango to in ho ba wannan an ka daina ba yaza ana adalci akan kowa ai masu iko na ka daukar wurare suna ba manoma inda ya zamanta a da wuri ne inda makiyaya ka samu su bi su kai ga ruwan da za su sha ko kuma su samu inda sun ka dan tsaya da dabbobin su ko kuma inda sun kai kiyo to ko ina an bi an shi ga tabki can inda suka zo su sha ruwa lalle sai sun shiga gona kuma lalle dabba in ta shiga gona tana shiga wani abu to kuma wannan abin dan karamin abu a maishe shi babba to kuma su tunda ba su da boko ba su da gata kungiyoyin su nan ne yake Allah ba su yi musu adalci fi sabilillahi suna ganewa da manyan shesa waɗanda a cikin kungiyoyin su nan ne yake Allah suna shiga manyan motoci suna cin namomi suna aure amma su ka gani to matsawar ba irin wannan zalunci aka musu ba ya an shekara akan siyasa ana kawo wai an kawo committee wai an kawo menene an kawo menene da zaran committee bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanun su da an ka dauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji committee ya bace babu abin da za a yi to in ho ba wannan an ka da ba an ka samu shugabanci wanda aji kawa tai ya dade tsore ji tsoron Allah an kai adalci in su abba su da gaskiya abba su to wannan ana samun sasanta mai kyau
masu sauraro anan zamu da tsaya cikin wannan shirin namu da Allah ya taimaka makon gobe zamu samu kwani sabon shirin kuma madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su wakil masakwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Ledestration da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe salama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Allah ya kai mu